Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da safiyar yau Talata 12 ga watan Yuli shekara ta 2016. Ni ne Sarfila Hashim Gumel kuma ina tare da Ibrahim Ka Almasi Garba wanda zai kuma ba mu kanin labaran.
Shugabannin Sudan ta Kudu dake takaddama da juna sun yi kira ga dakarun su da su daina fada. Masu bincike a birnin Dallas na jihar Texas za su bincike rayuwar dan bindigar nan da ya kashe yan sanda biyar a makon jiya. Sannan Amurka za ta tura ƙarin sojoji 160 da wato 560 zuwa Iraki don su taimaka a yakin sake kwato birnin Mosul daga hannun ISIS.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu na safiyar nan za ku ji cewa daraktar hukumar lafiya ta duniya mai kula da harkokin Afirka ta fara wata ziyara aiki a Najeriya. Ko mai yasa ta baiwa Najeriya muhimmanci?
Kuma ta san cewa Najeriya na da muhimmanci duk abin da aka shawo kansa a Najeriya to tamkar an shawo kansa ne a Afirka. Shi yasa ta ba wa Najeriya wannan muhimmanci.
Yayin da ma'aikata ke yajin aiki a jihar Nasarawa, ko menene ra'ayoyin wasu 'yan jihar?
Na gama makaranta kusan shekara na 10 kenan, gani da certificate ba aikin yi. Idan ba su yi, dan Allah su yi hakuri su riza mu ma mu zo mu samu aikin nan.
Haka kuma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokoto zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin Sudan ta Kudu dake takaddama da juna sun yi kira ga dakarun su da su daina fada, wanda ke barazanar wargaza yarjejeniyar zaman lafiya wadda dama ke tangal-tangal da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasar da aka kafa. Da yake magana a wani gidan rediyon ƙasar jiya Litini, mataimakin shugaban ƙasar kuma tsohon jagoran 'yan tawayen Riek Machar ya yi kira ga dakarunsa da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da shugaba Salva Kiir ya ayyana 'yan sa'o'i kafin nan. Ina kira ga duk sojojin da ke faɗa da masu kare kansu da su mutunta wannan yarjejeniyar kwance ɗamarar. Su ci gaba da zama inda suke a halin yanzu, a cewar Machar a gidan rediyon nan mai suna Ai Radio. Umarnin kwance ɗamarar da Kiir ya bayar, wanda aka shelanta jiya Litini, ya ce dukkanin ɓangarorin biyu su daina faɗa daga ƙarfe 6 na yamma agogon Juba. Umarnin ya ce komandoji su ja kunnen sojojin da ke ƙarƙashinsu, su kare rayukan farar hula da dukiyarsu, su kuma kare duk wata ƙabilar da ta fuskanci barazana daga sojojin da ke ƙarƙashin ikonsu. Daga bisani, jami'an gwamnati sun umarci sojoji su koma bariki ba tare da ɓata lokaci ba. Faɗa ya ci gaba da wanzuwa a faɗin Juba a rana ta 5 jiya Litini, sa'o'i bayan da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga shugabannin Sudan ta Kudu su shawo kan dakarunsu da ke fafatawa da juna. Kwamitin ya kuma yi kashedin cewa tana yiwuwa a ɗau hare-haren da ake kaiwa kan farar hula da muradun Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin laifukan yaƙi. Dubban farar hular da ke cikin kaɗuwa sun ɗunguma zuwa sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya don su kauce ma faɗan da ake yi tsakanin dakarun Kiir da na Machar, wanda ya ɓarke ranar Alhamis. Kuma wani ganau ya ga muryar Amurka jiya Litini cewa dakarun Kiir sun yi aman wuta kan sansanonin kare farar hulan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar. A birnin Washington DC kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi lalimar haban da wannan tsagaita ta buɗe wutar.
Masu bincike a birnin Dallas na jihar Texas za su bincike rayuwar ɗan bindigan nan da ya kashe 'yan sanda biyar a makon jiya. Idan ba mu yi binciken ƙwaƙwalwa a ta cewar shugaban 'yan sandan Dallas, ba zan gamsu ba da cewar wani babu hannun wasu ƙarin mutane saboda mu tabbata babu abin da bambancika ba. Yace hukumar ƴan sanda nazarin hotunan bidiyo wajen 170 daga kamarorin da ƴan sanda suka makala a jikin su da kuma kamarorin da ke gaban motocin su ƴan sandan da kuma fayafayen bidiyo daga kantinan da ke wajen da kuma kamarorin tsaro da ke gefen hanyoyin wurin da har-haren suka auku baya ga jami'an ƴan sanda biyar din da aka kashe a wannan al'amarin wasu ƴan sanda kuma tara da wasu farar hula su ma sun samu raunuka. Brown ya ce ƴan sanda wajen 11 ne suka auna Mitch Johnson da bindigoginsu sannan wasu kuma biyu suka sarrafa na'urar da aka samar akan kuɗi dala 151 wadda ta halaka wanda ake zargin. An samu abubuwan hada bam da wani dan kundi lokacin da aka bincika gidan Johnson. Jami'an tsaro sun ce babu wani bayanin da ke nuna cewa an taba samun Johnson da laifi a baya.
To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka za ta tura ƙarin sojoji 560 zuwa Iraq don su taimaka a yakin sake kwato birnin Mosul daga hannun ISIS. Bayan sake kwato wani muhimmin ƙaramin filin jirgin saukar jiragen yaƙi wanda ke daura da birnin da sojojin Iraq suka yi. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter shine ya bayyana hakan yayin wata ziyarar da ya kai birnin Baghdad ranar Litini. Ya ce za a tura ƙarin sojojin ne su ba da kariya ga ƙaramin filin jirgin saman ƙarairaya mai tazarar kilomita 60 kudu da birnin Mosul wanda za a yi aiki da shi a matsayin wurin sauka da tashi ko kuma yada zango ga jiragen yaƙin sojojin gamayya. Janar Sean McFarlane, kwamandan sojojin gamayya a Iraki, ya gaya ma manema labarai jiya Litini a birnin Baghdad cewa wani rukuni na sojojin zai zauna ne a kayyara yayin da wasunsu kuma za su riƙa kai kayayyaki zuwa wannan ƙaramin filin jirgin saman daga wasu wuraren. Kwace ƙaramin filin jirgin saman da sojojin Iraki suka yi shi ne cikamakon matakai 10 na zangon farko na shirin sake na shirin sojojin gamayyar na gamawa da ISIS a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin tsaron Amurka. Haƙiƙa kayyara wani babban kamu ne bisa ga tsarin saboda matukar amfaninsa a cewar babban jami'in wanda ya buƙaci a sa kai sunan shi. A karo na hudu na ziyararsa zuwa Iraki a matsayinsa na sakataren tsaro, Carter ya gana da Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi da kuma ministan tsaro Khalid Al-Baidi a birnin Baghdad. Zai kuma yi magana ta waya da Masud Barzani, shugaban kurawan Iraki. Carter ya ce Abadi ya jaddada masa a ganawar tasu cewa yana so ya ida farmaki kan Mosul a wannan shekarar.
Firaministan Birtaniya David Cameron ya ce gobe Laraba ne zai yi murabus a hukumance wanda zai sa ministan cikin gida Theresa May ta zama shugabar ƙasar ta gaba. Tana da ƙarfin gwiwa, ta ƙware, tana da duk wani abin da ƙasar mu ta buƙata na shugabanci a shekarun da take tafe. Kuma zan goya mata baya a cewar Cameron a wata magana da ya yi da manema labarai a jiya Litinin. Cameron ya ce gobe Larabar zai halarci zaman majalisar dokoki na yin tambayoyi ga Firaministan. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, daraktar hukumar lafiya ta duniya mai kula da shi a Afirka, Matshidiso Moti, ta fara wata ziyara aiki ta kwanaki uku a Najeriya. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Daraktar ta ɓangaren kiwon lafiya ta ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya, Dr. Matshidiso Moti, ta fara ganawa da jami'ai na ma'aikatar kiwon lafiya na tarayyar Najeriya da waɗansu ƙusoshin gwamnati domin gabatar da fasali ko tsare-tsaren da ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya za ta yi amfani da hikimominta wurin magance waɗansu manya da ƙananan cututtuka da ke barazana ga bil'adama. Ga dai ƙarin bayani akan wannan ziyarar da Dr. Sani Gwarzo, ɗaya da cikin likitoci da ke ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayyar Najeriya, ya yi min.
A gaskiya wannan ziyara tana da muhimmanci mataki daban-daban ga Najeriya da kuma ita kanta hukumar lafiya ta duniya. Na farko dai ga Najeriya darajar wannan ziyara shine ita wannan sabuwar daraka Dr. Moeti bata jima da kama aiki ba, kuma ta san irin kokarin da Najeriya take yi wajen haɓaka kiwon lafiya wannan nahiya tamu ta Afirka. Kuma ta san cewa Najeriya na da muhimmanci duk abin da aka shawo kansa a Najeriya to tamkar an shawo kansa ne a Afirka. Shi yasa ta ba wa Najeriya wannan muhimmanci. Mu kuma a ɓangaren mu muhimmancinsa ga Najeriya shine wannan nuna muhimmancin da ta yi ya ba mu dama mu ma mu shigar da irin bukatun da muke da su wanda za su zama alheri ga Najeriya.
To kamar menene bukatun da Najeriya za ta gabatar wanda kuke ganin cewa kungiyar kiwon lafiya ta duniya za ta tallafa wa Najeriya domin ta fita cikin kangi na cututtukan da take fuskanta?
Babban minista ya gabatar da kasida akan irin abubuwan da Najeriya take yi na kiwon lafiya da kuma irin abubuwan da ta ba wa muhimmanci. Da ta gama sauraron wannan ita kuma ta gaya wa Najeriya ta ce na farko dai ta yaba da irin kokarin da Najeriya take yi wajen yaki da polio da kawo ƙarshensa a duniya a Najeriya da Afirka da duniya. Sannan ta wata akwai wani abu da ta gani ma wanda take ta yi ba Najeriya ta yi rawar gani shine irin yadda Najeriya ta yi budget ɗinta na kiwon lafiya na bana bayan ta yi shi a bainar jama'a kuma an yi shi da tuntuɓar juna sannan kuma aka yi shi a bayyane aka ma saka shi a internet kowa zai iya ganin irin kokarin da Najeriya take yi. Sannan ta gabatar da data kuduri a matsayinta na sabuwar shugaba ta wannan nahiya tamu ta Afirka. Ta gabatar da kudirin da take kira reform agenda na WHO Afro Africa wanda ciki take da bayanai daki-daki.
Dr. Sani Gwarzo kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaishe da Umar, yanzu kuma za mu liƙa jihar Nasarawa inda ma'aikatan jihar ke yajin aiki bayan wata taƙaddama tsakaninsu da gwamnatin jihar kan albashi. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce taƙaddamar da ke tsakaninta da ma'aikatan jihar kan albashi ya biyo bayan rage rara ko bonus ne da a baya ta ɗora a kan albashin nasu bayan ta yi la'akari da cewa kuɗin shigarta a yanzu ya yi ƙasa. Mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Mr. Silas Agara ya ce
to da aka samu damuwa a tattalin arziki na ƙasa shi ya sa mun sake duba minimum wage nan. Da ana biya ne da bonus son biyu a kai. To bonus nan shine gwamnati ta duba ta gani za a janye kashin bonus guda ɗaya a cikin minimum wage. Amma har yau har gobe muna kan biyan albashi a hanyar da doka ya fadace a biya.
Mataimakin gwamnan jihar Nasarawa kenan Mr. Silas Agara. Na kuma tarar da wasu 'ya'yan jihar ta Nasarawa da ke zanga-zangar goyon bayan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka inda suke cewa matakin ya dace don su ma su samu ayyukan yi.
Sunana Jiya Hafsat Abdullahi. Na gama makaranta kusan shekara na goma kenan. Gani da certificate ba aikin yi. Idan ba su yi dan Allah su yi hakuri su riza mu ma mu zo mu samu aikin nan. Ko da 10,000 ne ake ba mu ma sai abin da za mu yi mu taimaka musu.
Sunana Alhaji Yusuf Galadima Aliyu. Gaskiya ba za mu goyo bayan su ba saboda ma'aikatan da muke da su a Nasarawa suna da 1% ne. To dangane da wannan mu muna goyo bayan cewa gwamnati ta rige wannan kuɗi tun da bai saba ma doka ba.
Shugaban majalisar shiga tsakani na gamayyar ƙungiyoyin ma'aikatan jihar ta Nasarawa Sule Ode Usman ya ce babban matsalar da ya sanya su shiga yajin aikin shine sabon tsarin biyan albashi da gwamnati ta bullo da shi.
Saboda shi template ne sun yi zin. Akwai wanda sun samu 1,000, akwai wanda sun samu 1,500. Idan ka ce ka yi zin salary template ne kuma ka rige ma ma'aikata kuɗi, me yasa baka rige haraji ba?
A bangare ɗaya kuma shugaban kungiyar kwadagon jihar ta Nasarawa Comrade Abdullahi Adeka ya ce batu ne da kungiyar su da gwamnati za su tattauna don samun maslaha.
Matakin kenan kofar mu na bude, gwamnatin sun kira mu yau mu zauna mu dialogue, za mu zauna mu shirya abin da muke so in za a yi shi yanda za a dace da tafiya da Nasarawa State muna nan ready. Kin gane ai kowa ya san abin da ke faruwa a Najeriya. An san ba kuɗi amma kuma mun zauna mun tattauna akwai hanyar da zamu yi mu ceci state namu sai mu yi amma kwacam a za a cire ma mutum mai karbi 50,000 an cire mishi almost 35,000 me ya rage mishi.
A halin da ake ciki dai ma'aikatan jihar ta Nasarawa na yajin aikin sai illa masha Allahu lamarin da ya sanya wasu harkoki tsayawa cik a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
a gaishe da Zainab Babaji yana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1 da minti 15 na dare yanzu kuma ga shirin mu na gaba
tsaka mai wuya
ina da kadir bai zo kowa ba mun ji ne kawai kungiya mu ko muka fito muka faɗi cewa ban yadda ba ba kun ga mai yadda ba na su bayar kwa iya ce ma mutane in bai mu zabi ba su je Saudi san ku kai na wani lokaci faru kun kira shi kun ja kuma shi
kuma mutane da suke kara cewa ba a yi da su ba a ne ne kaza 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 ba ku zo ku su da mutumin nan ba mutumin nan ya daga hannu yana roƙon ku zo ba ku zo ba ya za a yi da ku
wannan ku gyara mu ga da muke a gyara jam'iyya domin da gwamnati na iya zama wa yanci jam'iyyar nan amma an dai hannu da kuka dauko za ku kashe jam'iyyar a jaha mu kishin jam'iyyar muke yi
jama'a muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC barkamu da sado mu da kuwa shirin nan na tsaka mai wuya can kwanan baya da ta ga cewa rikicin cikin gida yana addabar rashin ta na jihar Kaduna sosai ke da kwatar jam'iyyar APC ta Najeriya ta tura manzanta na musamman Alhaji Inuwa Abdulkadir je can Kaduna ya gani ko zai iya sasanta mutanen to amma kuma abubuwa ba su tafi yadda aka so ba kamar yadda za a ji a ci gaban shirin da muke yi akan rikicin APC din na wannan jiha din wanda ke gudana tsakanin shi gwamnatin jihar Nasiru Rufai da sauran manyan ƴan siyasan jihar na jam'iyyar tasu da suka rikide su ku koma yan akida
sunana Muhammad Nazifi Musa birnin Gwari dan jam'iyyar APC yanzu APC akida abinda yasa nake akida shine saboda mu muka san yadda muka shaga gwarmaya mutane suka ba mu qur'un su amma sai mu ga sun samu dama abinda ya kamata su yi talakawa su dadi ba shi suke yi ba to shi yasa mu gane cewa ai ashe ma cikin APC akwai baragur bari mu koma barayin aqida domin aqida ita ce dama ta Buhariya
sunana Alhaji Abdulaziz Bagi ne ina APC ne sat gaba daya babu wani damfara ko cogir za a kawo wani naba jami'a biyu ko kaza 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 ba ni a cikin wannan layi tunda tun farko ne muna cikin ta gaba daya abin da yasa gaba daya muka taru aka gina jami'an nan na APC kuma da yarjejeniyar cewa mutanen da suke ACN su shigo CPC su shigo PDP tawajen su su shigo ANPP ita ma aka dunkule gaba daya aka haɗe aka yi jami'a daya to da aka yi jami'a daya muka yi zaben nan gaba daya babu wata matsala ko wani abu to Allah ya ba mu nasara yanzu wasu mutane wanda suke ganin su bukatar su bata biya da abin da suke nema ba yasa kawai suka ga bari su je su jawo wani abu wai ita aqida dan kida ko nasara ko a jawo su ko a ce su zo ai wani abu to wannan ni ba ra'ayina ne ba kuma ba a siyasa ba ni sha'awan wannan
ko ba abin da ya faru dangane da aikin da aka bayo shi Inuwa Abdulkadir zamu ji abin da ke dada batawa ƴan bangaren na gwamnatin Rufai su ma nasu rai game da shi Husani musamman abubuwan da suka ce ya dade yana yi domin ya bata ko kuma ya lahanta ma kimar Muhammadu Buhari shugaban Najeriya kuma ma kam me manufar ita jam'iyyar da shi dan majalisar dattawan Shehu ko da suke so su yi ko su dakatar da shi kafin mu kai duka can bari mu faro daga inda muka ja aya a shirin da ya gabata inda muke tambayar shi Ibrahim Dayinna na bangaren ƴan aqida group din wanda ke muhara da kakakin jam'iyyar Salisu Tanku Sunu da ke tare da gwamna maganar can ta zuwan Inu Abdulkadir a Kaduna din
amma da yazo da wadawa ya gana da su ne da wadawa yayi taron ne nace da yazo shi Inu Abdulkadir da yazo Kaduna da wadawa ya hadu da shi duk wannan mutanen da muke magana ya hadu da su
ya kira su kuma abin da ya kawo shi bari in ga maka abin da ya faru da suke cewa da ga mutu an tsara da gidan gwamnati ne go da yazo sai ce bai kamata ya fara shiga gidan gwamnati ba saboda shi ne gwamnati ba zai fara su waran waɗannan mutane na kata mu tsana ya cikin abin da gidan gurin sai shiga gurin gwamnati sai ce musu na zo ka da nan da abin da ni ku kansu kai ko me zaka ce mun na yi fike cikin wannan farin wannan sunan saboda ya fi kowa ya bari shi ga rijo ba irin cikin cikin da nishi wallahi sai da sakataren jam'iyyar na kasa ya ce su suka turo su kaduna kuma da ya wuce da kaduna kuma da ya turo shi ya ki kana cewa ba a mutum ya jayya wata jam'iyyar zama jayya jam'iyyar buku ruwa ta ga ku me saba ku yi wata jam'iyyar jayya ba
babu shakka idan aka ce wajibi ya ta turo
Ina zuwa Malam Ibrahim ka tambaye shi bari ya gama baka bayani mana ai kai masa tambaya bari ya karba maka tukuna bana su kuna magana lokaci guda ina zuwa Malam Ibrahim cigaba Salisu
ni dai na yi tafi a ji a tambaye shi na gari kuma duk mutanen da suka halarci tar na suna gari ina da kadir bai zo ci kowa ba mun ji ne kawai kungiya mu ko muka fito muka faɗi cewa ban yadda ba kuma ba mu yadda ba suka fata koma su kada kai da Tony Frank duk ayyukan da Allah dawo inda ba wannan laifin aka ba goge mana ba aka ce a ba ni bane sai mun sake mai tarihi kuma ABC da kake fada dama ita akwai yanda mutane suke yi idan suna tunanin kamar ko abu bai musu dadi ba ko wani abin nan za su iya yin wani abu wanda yake zai kawo ya muci ko wani abin nan saboda idan ba ya muci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wanda ake neman su ne ko da su zai ba a duniyar ka'idan ba kuma mutanen da suke ta tsara cewa ba a yi da su ba a mai ne kaza 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 ba ku zo kusa da mutumin nan ba mutumin nan ya daga hannu yana roƙon ku zo ba ku zo ba ya za a yi da ku
Malam Salisu, a hali yanzu da muke maganan nan kun ce kun dakatar da shi Shehu Sani a matsayin dan jam'iyya. Kwanan baya da muka ga Nasiru El-Rufai ya je masa ta'aziyya da mahaifiyarsa Allah ya mata cikawa. Mun yi zaton cewa wannan ya zama wani dandali ko kuma tubali ko wani hurumi da za a dora a kansa a samu a yi sulhu tsakanin mutanen nan guda biyu. Amma kuma yana fitowa bayan ya gama karɓar gaisuwa abu ya koma ƙasa. Ina zuwa zan zo wurinka tunda na fara da shi Malam Ibrahim bari in gama da shi tukun zan zo wurinka zan baka dama kai magana Malam Salisu karba mun wannan tambayar manufarku meye manufarku da shi Shehu Sani ƙarshen ta ku kore shi kwata-kwata daga jam'iyya ko kuma zai zauna a ci gaba da dakatar wani
abin da muke nufi shine duk mutumin da ya yi laifi dole ne sai ka taka mishi laifi kuma Malam Nasir ba da shakka ya je mishi ta'aziyya kuma abu ne mai kyau yana da ai mutuwa ta wuce komai amma wata abin da muke so har yanzu mutane sun ba dauka alhakin ba na su saboda fadin nan ne sai sa muka dakatar da kamar Shehu Sani yana da dalilan da ne da ne kuka je mana har yanzu kun je mana bayanin su ba
me dalilan
ka gani da farko ko an ci rashin wadin nan da take tsayar da wuce is called by policy wanda ke a cikin manifestin jam'iyyar APC wa'ajin corruption shi ne wanda yaya za a samu zaɓaɓɓen sanata halattacce an zaɓiyar APC ya zo ya sa kafa ya haura wannan tsarin da Najeriya ba ba Afirka ba duk duniya sun yi bani Muhammadu Buhari a kan wannan fafutukan shi sai ya ce tsiriya ne ya sami sai sun yi mini ta kawai muka rubuta takarda muka ɗauki muka aka aiki sakataren jam'iyya na riƙo ya kashe har gwati saboda muna so mu yi
tafiya da bayani da lokacin da kake tafiya da bayani da
corruption is called a policy ka zo kai mana bayani nan take sakatare ya je har Abuja ya gamshi a office station sanata ya buɗe baki da ya kai suka dace ba zai zo ba hakan ne shi ne da wanda mutane suka sa hannu a matsayin shugaban Abuja
so wai yanzu ni abin da ke tambaya Salisu ƙarshen ta abin da kuke so ku kore shi Shehu Sani daga jam'iyyar nan ne kam ko kuma me yasa ba za ku fito ku yi abin da za ku yi ba maimako ya ta jan abin nan kowa ya san inda ya kwana
to dan Allah kai mana ka ba ka ka ku yaro ne ya shi da sannan ku dan shi a matsayin ko shi dan Allah Allah kai ne za ka koma ka zuka roke shi dan Allah dan Allah ka dauke ni a matsayin uba ko ku a shi ne zai nuna ma kan shi da ba zai ce da Allah abin da yayi zai ce dan Allah ka an samu wannan ko ta shi mali da an ta
da ile shi ba shi ne
sai ka ji ka fara kusa ba wa ba ce ya ba shi ne sai ka fara kusa
Ina zuwa Malam Raji yanzu zan baka ragaman nan ka ja kai bari Salisu ya sauka sosai nake sauka sannan kai ma an ka fara kyale ka sauka to mu je Malam Ibrahim me karba ka ce tambayar nan kai kamata ai mai ta me kake so kace
yawa ba na son mu personalize shi da wasu mun da gida ta mu kamar take zan da shi kadai ba mu da shi magana ce ta kungiya
ai abinda ko muke so mu gane kenan shin ta jam'iyya abin nan rikicin Sani ne da Nasiru kawai ko ko wani abu ne daban
akwai rikicin to bari mu baka zaka ce akwai rikicin Shehu Sani da shi akwai wanda suna su a tsanin su idan shi kuma majalisar su bai tsara su akwai wanda ta shi akwai wanda ta mai shi duk shi ne take gwamnati suka kada shi da amma da to ne ido ta Shehu Sani saboda Shehu Sani ya kaga mu ka duniya bane ba dai ba kuma shi kun ga mutum a jam'iyya ko ordinary member ne a jam'iyya akwai tsarin da yake gurin kurarsa daga jana'a na ta ne kuka bi a jam'iyyar ka jam'iyyar da take neman mutane kuma kuna koran mutane kuma ka gaya masa shi daga wot sun ce sa nawa suka kashe kafin su samu ɗan tsirarin da suka kashe ta da kuma su sai suka kashe cike wannan da suka kashe cike ko a kidan jama'a da kuma da su suka kashe ni da wannan ta da mun ne mulki
Salisu bari ya sauka bari Ibrahim ya sauka sai ka ga masa abin da ke so kai to karasa Malam Ibrahim ina jin ka
yaki bari na zuwa
karasa
kana ji ko karasa duk da kuka sani shi ya yi in har ya ku karasa ni sun fayyita domin ba mu ji kuma inda suka tana su irin fa'i suke cin sabbi ba yi zo wajen jam'iyya ya anka bayani ba. Na su da irin ya ce ma mutane in bai mu zaɓi ba su je su hau ku kai na a wani lokacin su faru. Kun kira shi kun ja kunan shi ko ko shi ya hau da bai ne a jam'iyyar. Wannan ku gyara mu ga da muke a gyara jam'iyya. Domin da gwamnati na iya gamawa ya wuce jam'iyyar nan. Amma an dai hannun da kuka dauko za ku kashe jam'iyyar a jaha. Mu kishin jam'iyyar muke yi. Kun taɓa kiran nasu da irin fa'i da yake ba daidai ba ne? Kun taɓa kiran shi? Kai mu so na ni abin nan ban haƙi wallahi. Amma fatan da muke yi shi ne Allah ya ida maka burinka abin da kake so a gurin shi.
Yanzu kai
ni da kai an ma kamfe a ofis na ni ka shi muna kafe a ofis na kamar da kuma muke shi da kai ka biya kashi ne.
Ni ko Allah ya riga shi da amma dai kuma saboda kai ka fito da kaso ka kuma san jin so bisa umarni da amana da biyayya. Ni na cikin mediyayya har na gona ta ce kuma kar ka manta duk ɗan da muke a cikin lokacin da muke da zamu yi ta ina ga muku cewa ina muna da bakin halin da yaro sai a ta fuka da yake ne ya ko da kira shi da nauyi kuma ya bayyana miki da dika la dai ko ya kamata mu fara da yake magana da shi ni ya kamata ka san lai yake magana shi ne kin wanda yake da kuma ka kira jari yayi abin da mun
na duniya na kanka ko ta ce na fi da fai ko da abin da yake magana ne kin ji ka kun wanda kake kai ka sani da abin da kai saboda automatically ni dan kalin da ni amma an samu wani scenario wanda yake na shi da ni na yi abin da ya kamata in yi kuma na yi kuma tun da muka dawo kasuwan duniya
gashi kuma malamai idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ji ko me gwamnati Nasiru Elrufai yake nufi da kalamin nan da yake kwanan baya game da dutsen Kufaina. Muna godiya ga Alhaji Ibrahim Dayinna da Alhaji Salisu Tanko Sono da kuma musamman Nasiru Yakubu na Bunneyar wakilin mu a can Kaduna da ya taimaka mana muka hada shirin nan muka kawo muku shi. A madadin dukkan su ne Ali Mustafa Sakwato a Washington DC.
Kafin mu ga ƙarshen shirin bari mu koma ga Ibrahim ba mu takaddatun labaran duniya.
To a takaice shugabannin Sudan ta Kudu da ke takaddama da juna sun yi kira ga dakarunsu da su daina fada wanda ke barazanar wargaza yarjejeniyar zaman lafiya wadda a dama ke tangal-tangal da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasar da aka kafa. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican mai jiran ayyanawa wato Donald Trump ya ce shi fa dan takara ne mai jaddada bin doka da oda. A jiya Litinin ya ce dole ne fa Amurkawa su kawo ƙarshen fito da 'yan sanda ya kuma kyautata rayuwar jama'a a biranen da ake ta fama da aikata laifuka. Ya yi wannan jawabin ne a yayin da Amurkawa ke ci gaba da jin raɗaɗin tashi-tashin hankulan da suka faru makon jiya lokacin da 'yan sanda suka harbe wasu Amurkawa baƙaƙen fata biyu har lahira, ɗaya a Louisiana ɗaya kuma a Minnesota. 'Yan kwanaki kafin nan wani ɗan sanda baƙarar fata ya auna wato 'yan sanda farar fata ya kuma kashe biyar daga cikinsu. Wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta ce hare-haren jiragen saman da Saudiya ta jagoranta a Yemen sun rutsa da wasu gine-ginen kasuwanci da dama. A tashi-tashin hankulan da aka shafa shekara guda ana yi waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 130 wasu kuma ɗaruruwa suka samu wato suka rasa ayyukansu. A wani rahoton da ta fitar jiya Litini, ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce a wuraren sana'o'i da akalla suka wato aka kai harin mutane da sun rasa ayyukansu.
Kafin mai sallama, muna miƙa ta'aziyya ga Malam Bayar Aminu Abubakar na sashen kiwon lafiya na ƙaramar hukumar Jama'are saboda rasuwar 'yan uwansa su shida da suka rasu sakamakon haɗarin mota kan hanyar birnin Kudu zuwa Jama'are. Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi da ya tana gabatar da shirin da CD wanda ya hada shirin, ni Sarfil Hashi Gumel ke cewa sai an jima.